الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دا حقا شيدا بانكرا ثم نبي بي آيو القرآن من جرما أولا وتا من البركة لجرما لرمضان من ناعتي كن سورة أبو مشابيو أجير سورة القرآن سورة يوسف عليه السلام عند أخرى ثم ليو ران رشا ترى بوتا ترى شكرا تجبور تريو إلى أربعين دقو wanda ya daidai da ranar 20 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu tashi a kan aya ta 50 da tafi da karatu har zuwa aya ta 52 insha Allah kuma idan muka saba kafin bayani a kan ayoyin za mu saurari karatun da kinsu mamu bismillah
فقام الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتي وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم معنى رونا آية أتقيتي الله يتشي وقال الملك ائتوني به سيسرقي يتشي دمتي مكانسا فاداوانسا وفتو من دا يوسف وان يفسر من مفاركينا دا دكت ينفر كفو kuma ku zo man da shi nan falamma ja'ahu ar-rasulu lokacin da dan aikin sarki ya zo ga annabi Yusuf dan sheda masa bukatar sarki na cewar yana son ganin sa a fadarsa, qala irji ila rabbi, sai annabi Yusuf alaihi salam ya ce koma wajen ubangidanka shugabanka sarki kai da aka aiko da wannan saƙo. In ka koma gare shi ka ce da shi ma balun niswati allati qatta'na aydihim, ya batun al'amarin matan da suka yanke hannunsu game da ni, ya al'amarin ya kada a sake komawa gidan jiya. Inna rabbi fi kaidihinna alim, haƙiƙa ubangiji na cikakken masani ne da makircin da suka aika. Mummunan shirin da suka yi min Allah na sanar da shi, ni na san haka tunda ni manzo ne daga cikin manzanninsa wanda yake da ilimi ne daga cikin ilimin da ibadi. Ma'anar wannan aya ta zo mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka yana labarta mana a wannan aya mai girma cewar haƙiƙa manzansa Yusuf alaihi salam mutum ne mai ƙoƙarin tsare mutuncinsa, yana ƙoƙarin ganin da a zubar masa da kima. Shi yasa lokacin da aka bujiro masa da batun fita daga cikin kurkuku sai ya ƙi gaggawa fita, saboda yana so al'amarin matan nan game da shi da al'amarin matar wazirin gari Al-Aziz game da shi, ina so in zama al'amari ne garai ya fito fili ga kowa an san haƙiƙanin abin da ke akwai. Sannan kuma Allah yake faɗa mana ita wannan aya, manzansa annabi Yusuf ya kasance a kan cewar Allah subhanahu wata'ala yana sane da abin da waɗannan matan suka yi, kama ga matar Aziz da kuma matan gari game da annabi Yusuf Allah ya san. Amma ne sauran al'ummar gari da ake tare da su ne aka rufe su, su sun jahilta su, to annabi Yusuf yana so su ma a fito musu da komai fili su fahimta, kada ya zo ya zauna cikinsu ana masa kallon da ba shi ya kamata a ji, kada ya zo a dawo da shi ya fara kuma wato harka da jama'a a sake cewa a mai da shi ai dama tsohon mai laifi. Da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ita wannan aya yake cewa qala irji ila rabbika fas'alhu ma balin nuswati, malamai suke cewa hakan da Yusuf alaihi salam ya faɗa cewar koma gurin ubangidanka shugabanka sarki ka tambayar mai shi ya batun lamarin matan nan, cewar annabi Yusuf ya faɗa haka saboda yana tsoron ya fito daga cikin kurkuku kuma sarki ya kai gaba shi wani matsayi, saboda an ga ina da abin da ba kowa yake da shi ba, sarki ya zama ya yi shiru game da al'amarin laifin da ake jingina wa Yusuf. A wayi gari mutane suna kallon annabi Yusuf kallon tsohon mai laifi, a rika cewa ai wannan ne wanda ya nemi matar wazirin gari din nan, ka ga yanzu kuma an fige da bashi muƙami, to kada a zo a rika wannan. Shi yasa yake a koma a tambayo ya batun al'amarin matan nan, daga wannan karan abin ya wuce ko kuwa har yanzu akwai jiƙaƙƙiya.
wannan za a yi kira a san da yake cewa a koma a tambayo batun al'amarin matan sai bai ce hatta matar ubangidansa da ya zaman gidansa ba ko bayan kuma ita ce jagaba a cikin matsala matsalar tara ita ce matsala su malamai suka ce annabi yusuf da ya yi haka ne don kada ya taɓa martabar shi wannan shugaba da ya ba shi kulawa duk kuma ya masa rana a lokacin da yake cikin yanayi na buƙatar taimako ko kuma wasu malamai suka ce ya yi haka ne don gudun sake faɗawa ƙarƙashin wani makirci kada a sake jefa shi cikin wata matsala matan dai suna nan ba sake su a cikin ba ko barin garin su kai to kada sake ƙulla mai wani sharri a yi wa tafkar hanci an fahimta shi ya sa yake a koma a faɗo wa sarki faga shi ga shi sannan bayan haka malamai suka ce wannan abin da annabi yusuf ya yi nuni yake a kan irin haƙurinsa daban al'amura sannu-sannu da yake da shi in wani ne yadda yake kara da shekaru a kurkuku aka ce ka zo an ce ka fito ai sai maganar ma na baro abu kaza a ciki ban taho da shi ko saboda gaggawa da kuma amma ne shi har ma tambaya shi shi fa ba zai fita ba sai an san abin da aka yi a game da matan nan a shiga tsakaninsa a yi musu tsakani su sannan da abin zai faru ya fa don ƙoƙarin kare mutuncinsa da tsare ƙimar da yake da shi an karɓo hadisi daga sahaba annabi Abu Hurairah da Allah ya yarda da shi yake manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da a ce zan zauna cikin kurkuku irin zaman da annabi Yusuf ya yi a kurkuku ko da a ce ni na zauna cikin kurkuku nan irin zaman da annabi Yusuf ya yi a kurkuku to da na amsa kiran wanda ya zo kiran nan a kan kai ana cewa sarki ya ce ka zo nan sai to bismillah mu je anan manzo yana nuna irin haƙurin da annabi Yusuf take da shi da kuma ban abu sannan a hankali Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi sai abin da aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka sarakuna masu sarauta sun suka kyalla ido suka ga wani yana da wani abin da ba kowa yake da bishi ba cikin al'ummar sukan jawo shi kwana ya zo a ci gaba da tafiyar da mulki tare da shi kada a zo ana magana ga wani sai yana abin da fada ba ta bishi su kai duk wannan taron fada da bishi kai na yadda ce wani sun can kawai shi kaɗai ya fi su ko za ka fi tuwa ji a zo da yusu yana da wani abu da ake da buƙatar sa a fashi an fahimta ku sannan wannan aya tana sanar da mu cewa bayani akan falalar wato ainihin haƙuri da kuma wato sannu-sannu cikin al'amura da rashin gaggawa ta annabi Yusuf alayhi salam sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu yalwar ilimin Allah subhanahu wata'ala da cikar masaniyarsa da duk abin da wato ainihin bayi shi yasa sai aka ƙare aya da inna rabbi bi kaidihinna alim haƙiƙa ubangiji na cikakken masani ne da irin makircin da waɗannan mata suke da shi ba ma su kaɗai ba har ma da wasu daga cikin bayi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da abin da suke bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
We are
Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa ala ma qatlu kunna idrawatun yusuf annas qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su qalat imra'atu al-aziz al-ana hasas al-haqqu ana rawadtuhu an nafsi wa innahu lamin as-sadiqin. Ma'anar wannan aya a taƙaice, bayan an kai saƙon annabi Yusuf wajen sarki, sarki bai yi wata-wata ba, bai ɗau lokaci ba, bai nawa ba, bai ƙasa a gwiwa ba, sai ya sa aka kira mata matan, sai ya ce da su, ma fatu kunna isra wajunna Yusuf annas, me jawabin ku, me za ku ce game da nemar Yusuf da kuka yi, game da yadda kuka so Yusuf yi wato ainihin lalata, yanzu me za ku ce a game da wannan matsala? Shekaru sun tura, tafiya ta tafi, mun je mun aje wannan bawan Allah a cikin kurkuku, kuma ga shi yana da wani abin kora a tare da shi, to me abin cewarku game da wannan? Dangane da yanke hannu da kuka yi a ranar gayyatar liyafa da taron wato ainihin a ci a sha da matar sarki ta yi ko matar aziz. Da suka tayi suka ce a ai mu amsan ma'anan hasha lillah, muna tsarkake Allah, Allah mai tsarki ne, Allah ya tsarkaka, ma alimna alaihi min su, mu ba mu san wannan Yusuf din da wani abu ko mai kankantarsa na muni ba, ba mu san shi da wani mummunan hali ba, mutumin kirki. To a nan zai matar aziz, matar ubangijan annabi Yusuf da ita zauna ƙarƙashinsa ta ce, al'ana hashas al-haq, yanzu kam gaskiya ta bayyana, abin boye ya fito fili, yanzu kam gaskiya ta bayyana, dangane da abin da da nake ɓoyewa na gagara fito da shi fili ni da kaina. Gaskiya ne ni ce na nemi in fitine shi ta hanyar yaudara, ni na neme shi shi kuma ya ƙi biye mu. Haƙiƙa yana daga cikin bayan Allah masu gaske, cewar da shi ba shi ya neme ni ba, ni na neme shi gaskiya ce. Saboda haka tunda sarki yana da buƙatar jawo wannan bawan Allah cikin tafiyarsa da kuma wato masarautarsa, mun ba wa sarki dama kada ya ji komai abin da ya faru ya wuce. An fahimta ko? Abin da annabi Yusuf yake so ya faru ya faru, kada a sake zuwa a jiƙa masa wata jiƙaƙƙiya, an wancan jiƙon ya zube ga ai nasara, to amma kada a tsiro da sabo. To kuma sun faɗa da kansu nan annabikin ne aka a gaban sarki, an fahimta ko? Ku zo ku yi mana bayani, kada wani abu ya sake tasowa tattare da wannan bawan Allah tsakanin ku da shi. Mu ji daga bakin ku, suka ce ai sarki magana aikin gama ya gama, abin da aka yi ya wuce, kada ma a taso shi nan gaba kuma kafka jiko. Saboda haka ma'anar wannan aya ta fito mai faɗi, Allah subhanahu wata'ala a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa sarki yayi abin da Yusuf ya nema ne. Sarki abin da Yusuf ya nema a yi lokacin da ya aika masa ɗan aiken ya zo a baro kurkuku da shi a kawo shi gaban sarki ya ƙi tahowa, to da aka zagaya wa sarki bai ce a shi ne ma zai ce mana ba zai zo ba, mu da muka tashi a kurkuku mu ce ma ya fito zai ce yana da wani abu da zai faɗa, zai faɗa haka ba ko? Sai ya gamu sai ya yarda lallai abin da Yusuf ya nema a yi yana da matuƙar muhimmanci, ya fahimce shi. Kuma in yace ba zai ba, amfanin da ake so a samu daga Yusuf fa za a rasa shi. Saboda haka sai yace eh wannan abu da ya faɗa yana da kyau, sai ya aiwatar. To Allah yake faɗa mana a wannan aya abinda Annabi Yusuf ya fitaro da shi buƙata an yi, kuma yinsa da aka yi an kai ga cimma bayyanar gaskiya game da al'amarin Annabi Yusuf da matar Ubangidansa da ya zauna ƙarƙashinsa, da kuma batun matan da suka yanke hannunsu daga ganin Annabi Yusuf. Cutu wannan aka basu da shi za a yi ɓatacciya. In suka ci gaba da zama da matar Aziz da su da ita yadda su ma suka karkata kamar da karkata su har da yanke hannu ma ranar farko, to za fa a sake kulla wata tsaye. Za ka to an yi maganin wannan abu, an kauda shi. Saboda haka yanzu gaskiya ta bayyana ga kowa yadda Annabi Yusuf yake cewa ya san Ubangijinsa masani ne da abin da aka yi masa makirci, mugun nufi aka nufe shi da shi, kuma abin da aka yi masa na kai shi kurkuku ba don ya cancanta aka kai shi, Ubangiji ya san wannan. Amma sauran al'ummar gari da ake masa burin-burin cikin al'amarin ba a fito masa da shi fili ba, to fa ana nan ana raba. To ai ku tunda za sun kai shi kurkukun nan, to da walaki sun gano shi ya neme sanne ƙarshen an fahimta ko? Da za a zo ana irin wannan a cikin gari, to don a kawo da wannan kowa iga cewar shi kan ba shi da hannu a cikin wannan al'amari, shafa masa kashin shanu ake ƙoƙarin aiki. To an kai da cimma haka a wannan tattaunawar da kuma kiran da aka yi waɗannan mata. Sannan bayan haka cewar da matar Aziz ta yi ana rawatuhu an zak a cikin bayananta da ta yi bayan matarsa sun ce ba wani abu, magana ta wuce. Ita kuma take jagorar tafiyar, first lady ɗin tafiyar, ta ma ce ai gaskiya ta bayyana batun fa maganar lalata ni ke na neme shi da haka, ba shi ya neme ni da haka ba. To a nan ana sanar da mu cewa shi ne gaskiyar da ta bayyana, an fahimta ku? Wannan ita ce gaskiyar da ta bayyana, ita da kanta ta yi wa kanta shaidar abin da ta yi na rashin gashi na ba daidai ba, ta kuma yi shaida a kan kuɓutar Annabi Yusuf da cikar wato mutuncinsa ba mutum banza ba ne. Sai abin da aya take koyarwa, aya tana koyar da mu falalar faɗar gaskiya ko da a kan fari. Yau dai ga shi matar Azizu Misra Ubangidan da Annabi Yusuf ya zauna a ƙarƙashinsa, ta fito da bakinta ta faɗa gaskiya a kan abin da ta yi. Wannan yana nuna wani abin a fara mata abin yabawa, a faɗa gaskiya a kan abin da kai kai ne. To abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci, kuma yana kore duk wata matsala. Saboda rashin wannan ne ya jawo Annabi Yusuf ya yi shekaru a kurkuku, rashin wannan ne ya jawo har aka sake yin gayyata shigo da wasu mata cikin abu don a sake har bisa al'amari. Su dai ga shi da kanta ta fito ta faɗi gaskiya a kan kanta. Sannan wannan aya tana sanar da mu wato cikar mutunci na Annabi Yusuf alaihi salam da gaskiyar da cikin duk abin da yake faɗa da kuma yake aikata. kan garin da yake suka gabata duk suna wakara suna tabbata gaskiya aikin da yake ma a aikace ina nuna aiki ne na gaskiya cewa kai dan yanzu kun ce ku tuka ne ba nan cira mu aje ayi aiki a aikace na gaskiya akan cewa maganar nan da yake sannan sai a dawo a cikin wannan shine abinda wato wannan aya take koyar da sai Allah subhanahu wataala ya Allah subhanahu wa ta'ala yake gaba da cewa zalika ya'lamu anni lam akunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayda al qa'inin ma'ana wannan aya a takaice Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika ya'lam wato wannan magana da na faɗe ka wace ce ce magana ta ƙare matar aziz a gaban sarki ko tace zalika na faɗi abin da na faɗa ne maganar nan da na faɗa na faɗe ta ne wacce ta ƙunshi tsarkake annabi yusuf daga danganta masa zina da samun tabbaci na cewar ni ce wacce na neme shi izina da ni na faɗi gaskiya a kan kaina la yi haka ne da ya lama don shi yusuf ya san cewa an ni lam akunhu bil ghaib ni ban ha'ince shi ba game da in jefe shi da batun abin da zai taɓa mutuncinsa ya zubar masa da ƙima wanda bai yi ba a inda baya nan saboda nan da muke maganar nan da ake yi an da take tunan da ake rubutawa ba shi a gurin shi yana can kurkukunsa an neme fito ma izo ya ki kahowa to wannan bayanin da nai na cewar ni na neme shi ba shi ya neme ni wannan bayanin da sauran mata suka yi cewar sarki ya tabbata da Allah ba su san annabi yusuf da wani mummunan abu ba na hali to wannan abu da ni ma na goya da shi na fito da nawa garai wanda shi ne ya fi komai buƙatar a sami bayaninsa to na yi ne don ya san cewa ni ban ha'ince shi ba ban ce shi ne ya neme ni ba don ganin baya gurin da ake wannan bayan kuma wa anna Allah la yahdi kayda al qa'ilin haƙiƙa Allah bai shiryar da wato mugun nufi da shiri mummunan tanadi na masu yin ha'inci da kulle kullen gida Allah baya ba su nasara baya datar da su wajen abin da suke yi na makirci komai daren daɗewa sai wato makircin ya fito ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi cewa da Allah ya zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib da dama mafi yawanci malaman tafsiri sun tafi akan cewar wannan magana zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayda al qa'inin gaba ɗayan wannan maganar sun tafi akan cewar maganar annabi yusuf ba maganar matar aziz ba ma'ana tun ayar da muka gama an gama da batun undertaking din matar aziz da sauran mata akan batun annabi yusuf dangane da ana so a fito da shi daga kurkuku an yi wannan an gama nan kuma magana ce sabuwa fil ta annabi yusuf da ya aikin aje a yi wancan abin da aka ji da yake cewa zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayda al qa'in hakan da nai na yi ne dan shi al aziz ubangidan da na zauna a gidansa wanda matsala ta ɗan da matarsa ya san cewar nibar da ta shi ba, ban haƙince shi ba, kuma ina da masaniyar haƙiƙa Allah baya dace da masu haƙinci da makirci akan makirci ballantana ma kai gari. Sai ake yin wannan maganar yadda take mai daɗi ta wanda ya san mai ita yi ta Annabi Yusuf, ba ci gaban maganar matan nan ba ce. Mafi yawancin malaman tafsiri akan abin da suka faɗa, to da suka faɗa wannan magana cewar maganar Annabi Yusuf ce ba maganar matar Aziz ba ce, to za a yi mamaki yaushe Annabi Yusuf ya faɗa wannan magana, shi da yake can kurkuku. An fahimta ko? Nan kuma ana maganar gashi abin da ake yi a gaban sarki da waɗanda ake yi, ya kuma ana cikin wannan magana kuma sai a soko magana Annabi Yusuf, waye je yi magana sai zo ya faɗa a nan? An fahimta ko? Wasu ka ce wannan magana da ya faɗa, ya faɗa haka ne a can cikin kurkuku. An gane ko? Cewar ya labarta wa shi ɗan aikin, ma'ana maganar ta ce sai yanzu aka faɗe ta, cikon maganar ta ce da yake ko ma ka ce wa ubangidanka ya batun matan nan, kada fa in dawo kuma a zo a sake taso da wata matsala. To kafin a zo a gaya man ciyar ga abin da aka yi ga abin da aka yi, to a tun a gurin shi Annabi Yusuf ya ce da shi na yi haka ne don shi da na ce masa ka ce ya haka ya san cewar ban haƙince shi. An gane ko? Don ina da masaniyar Allah bai ba da nasara ga mahaƙinci. Suka ce shi ne abin da ke ai an fahimci da ni yau. Sannan banda wannan shi wato ainihin magana ta biyu ta malamai akan wannan, su kuma su ne ƙaranci in an dubi yawan malamai, su sun tafi a san cewar wannan magana ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. Maganar matar Aziz cewar wannan magana da nake na faɗa da ta gabata undertaking a gaban wato sarki, na faɗi wannan magana ne da take ba da damar a cewar Annabi Yusuf mutumin kirki ne mai mutunci tsarkakakke, na kuma faɗi abin da na yi a kan cewar ni na neme shi ba shi ne neme ni da lalata ba, don shi Yusuf ya san cewar ban haƙince shi ba, ban dangana masa abin da bai yi ba danganin baya nan, ko dan wato ainihin ni ba na can inda yake ba a can gabansa nake ba a kurkuku, ko dan ba shi a cikin wannan zaman da ake zai san cewar ban dafe shi ba ban haɗince shi ba, in ma an ɗauki magana an kai masa kamar yadda aka ɗaukan magana abin da ya faru da shi aka yaɗa ta a cikin gari, to in ma an ɗau magana da ne a nan sai an da tushen an kai masa isan cewar ban dafe shi na faɗa gaskiyar abin da ya faru. To waɗannan malaman suna suke cewa wannan maganar tana nan ta matar Aziz, cikon ƙarashen bayanin da aka taho da shi. An fahimta ko? To wannan ita ce magana da wato ainihin wasu malaman suka faɗa, da Allah ya ce wa anna Allah la yahdi kaydal qa'ilin, abin nufi da yake cewa Allah bai shiryar da makircin masu makirci ko haƙincin mahaƙinta, abin nufi Allah bai tabbatar da haƙinci ya ɗore shi da tafiya, dan gashi aini a mas'alar Annabi Yusuf da matar ubangidan da ya zauna duk da daje wanda aka yi haƙincin nan fa bai tabbata a haƙinci ba, an zo an warware shi ko? Don a san cewa Ubangiji bai dace da masu haƙinci su ɗore a kan abin da suka yi har abada, ko kuma su malamai suka ce abin da ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala bai dace da masu haƙinci a kan haƙincinsu su yi ya tafi daidai ya dawwama akan tafiyar sa da kuma ganin abin da kuke raha in ci yayi musu daidai sun sha to Allah bai to wannan ita ce magana ta kamala cewar magana ake tiryan a gaban sarki da matar nan da matar aziz ita ce magana har zuwa din magana masu cewa a'a a yadda magana take kyakkyawa da dada ta annabi su ce ba ta irin wannan matar su koran mun ce magana daga baya suka ce ta da suka ce to a yanzu an zo magana tuba ce magana ce zala su a ce ta al'ana hasal haqq yanzu gaskiya ta bayyana za a yi magana ta gaskiya da haka a cikin magana ta gaskiya ta faɗi wannan kuma magana gaskiya ce an fahimta ko ai a zaman da ta yi da annabi Yusuf shekara da shekaru ai ba za a ce ba ta ƙari da sanin wani abu na gaskiya yadda yake da gaskiya ba da gari shi ba zai ba a ce ba ta san akwai abubuwa na daidai ba kuma ma ita ɗin ta san abin da take yi a abubuwan da suka wakana yana nuna tana da kaifin ƙwaƙwalwa da iya shirye shiryayya ko to mai wannan ya san da yake binne abin da yake ba na daidai ba kuma in ya faɗa gaskiya ya faɗa ba za ka ce kai wanda sai kake da nan annabi ko to shine abin da musulma da mutum to sannan bayan haka cikin malamai dangane da ita wannan gaba suke cewa to idan an ce wannan maganar ta annabi Yusuf dalika liya'lam anni lam aqulhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kada al qa'ilin in an ce maganar annabi Yusuf ba ta wannan matar ba ce to sai malamai suka ce to ai ko in haka ne annabi Yusuf yayi abin da ake cewa jirwaye ne kamar wanka a magana da ya faɗa ta yaya suka ce anan yayi jirwaye ne kamar wanka a game da ita matar tunda ita dai ta haɗe ta ita ta cin amana sai yake cewa dan ya san ni ban ci amana saboda ban haɗe shi ba matarsa ce ta haɗe shi ko kama haka yake cewa ni ban haɗe shi ba matarsa ce take kokarin haɗin ta duk da ba a kai ga zanab ba sai ya mata jirwaye mai kamar wanka a wannan magana din haka ne sannan kuma har wa yau ya yi jirwaye mai kamar wanka ga shi uban gidan da ya rayu a cikin gidan wanda matar ta kokar neman su da ya zane saboda kamar yana cewa kai ne ka taimaki matarka a kan abin da ta yi na hakinci ta neme ni ban neme ta ba da lalata kuma ka ɗaure mata gindi aka kai ni kurkuku aka garkame ko bayan ka san ni ku batacce ne ban da ne da sheda daban-daban shedar yagewar riga shedar makusancinta shedar matan da suka yanke hannun duk abubuwa sun fito fili amma aka rufe ido aka kai ni kurkuku aka garkame ni ba mahaɗinci ba ne ku kuka yi haɗinci an fahimta ku aka ce ko annabi zai yi haka yadda yake da hakurin nan ya kawai shi din nan hatta ma san da tace shi ya neme ta a nan ne kawai aka ji ce a ba fa ni bane ita ce amma duk abin da ake yi shi baya fito da irin wannan magana an fahimta shi ya fara ta fito in ku har aje shi ya faɗi wannan magana to ga inda magana ta dosa in ku magana ta ce eh to tuba ne da magana ta gaskiya ake yanzu ba ta rufa-rufa ba shi za ta faɗi magana gano masu kyau masu daɗi ta san ba cin nasara a cikin al'amarin ba ta haƙinci ita ma ta ganye daga haƙincin da yaudara za ta zama cikin waɗanda suke masu amana da tsare gaskiya ta bar maganar haƙinci da yaudara an fahimta ku sannan da aka ce ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أبيان عندما كينما لغيب ينزو أيا ونن آية أو ونن قبع an ce zalika liya alama idan matar ce ta faɗa don annabi Yusuf ya san cewa ko ko kuma zalika liya alama dan nayi haka dan ya sani idan ba matar ce ta faɗa ba to dan shi mijinta ya san cewa ban haƙinci shi an fahimta ko kaga sai zaman to cewa duk magana da ake yi ana magana ne a ce a kan cewar ko dai dan shi annabi Yusuf ya san cewar ba a haƙince shi an dangana masa abin da bai yi ba dan ana mai da magana baya ko kuma a'a shi da yake magana yana cewa abin da yi na cewar a je a yi zauna a fayyace al'amura yadda suke ya faɗi haka dan mijin matan nan kada ya ce ya haƙince shi ina zaune da shi da matarsa amma ya ci amana kaga din maganar a tsakankanin bayi ko to su malaman su ce a ai da aka ce zalika li ya'lam anni lam aqulhu bil ghaib wa anna allah la yahdi kayrul qa'ilin abinda ake nufi zalika in ita matar ce ta faɗa haka ta faɗa haka ta ce li ya'lam allah dan allah ya san anni lam aqulhu bil ghaib ban faha in ci annabi Yusuf a inda baya nan dan ana mai da magana an fahimta zai zama cewar maganar sanin ana gankanta shi ne zuwa ga Allah in kuma an ce maganar Yusuf ce ana cewa annabi Yusuf yana cewa zalika liya'lam na ce a je a yi wannan zama ne a yi wannan tantanciya ne da fito da komai fili dan Allah ya san cewa an gane anni lam akunhu bil ghaib bawon Allah can da nayi zaman kirki da shi zaman amana da ci amana sai zaman magana duk ana magana cewa in annabi Yusuf din ya faɗa yana cewa dan Allah ya san ka in mata ta faɗa tana cewa dan Allah ya san ka ba ana nufin ta faɗa dan annabi Yusuf ya san ka ba ko shi ya faɗa dan mijinta ya san ka ba an fahimci ba to wannan shine irin abubuwan da malamai suka faɗa a ƙarshen wannan aya sai abin da aya take koyar da mu aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko tana sanar da mu Allah subhanahu wa ta'ala bai fi yadda mutumin da yake mahaƙinci da ya ci amana ba tare da ya tozarta shi ba ya bayyana ƙarshen lamarin duk ranar jiran daɗewa mutumin da ya saba cin amana da ha'inci to ha'incinsa zai fito fili in ji Bahaushe ya ce rana dubu ta ɓarawa rana ɗaya ta mai kaya a ran da ije kayansa to duk abin da aka baya ya tashi a ce dai wani ne ɓarawa ko muna zaro da mutum mun saki jiki mun saka kanta da shi ashe shi ne mace amana ko to wannan haka Allah yake in ma ya rufe asiranka kana ta kokarin cuta da ha'inci to ta lalace in Allah ya so ka da rahama ka gane cewa tunda kowa bai san me nake ciki ba to abinda aka yi da ya bari ni ma zuban ba an shikenan sai ka kira da mutuncin ka dama mutuncin bai zire ba ka riga ka tsokayi ce abu da kake bare zai bane ka dawo hanyi sai a ci gaba da ganin ka da mutunci da kima ba a kallon ka tsirara wa tsitsela ne in kuma ka ci gaba to a ranar da Allah zai tura asirin ka kuma to ka ji yadda ake kallon ka kuma ya ji a ba zai sake bin wannan sallah farawo sai ga mamu sallata na ce an karbe jibanta da bayanin wani ci gaba da sa wannan shugaban ta mutane kamfan da ke ana ce ku cire shi mahaɗinci kuma ba mu san iya abin da ya mana ba to Allah zai tura da wanda yake mahaɗinci wannan ayat tana fitar da mu yau dai gashi duk tafiyar da aka yi shekarun da aka yi da sufur kuku da aka sa da sulle da aka yi duk an yi an gama gaskiya ta asiriya to an kunya tun da har an kai ga rubuta Allah take ko? Ta faɗa kowa ya ce to sannan bayan haka kuma wannan aya tana sanar da mu cewa wannan mata ta Aziz wata ta bada reno da kulawa ga Annabi Yusuf karshe kuma al'amarin shedan zo shi ga tsakani ta biya wa zuciya dariya wa shedan ta buƙaci lalata da ita bata jahilci cewar Allah bai taimakon maha'inta ba bata jahilci cewar Allah bai barin haƙinci ita gaba da zarcewa shi yasa ta ce wa annallaha la yahdi kaidal qa'im an fahimta ko yau tunda rana faɗa gaskiya ce ne ma gaskiyar zan faɗa ta faɗa cewar Allah bai wato ainihin zartar da ha'incin masu ha'inci da makircin masu makirci cikin amana masu amana a ce a ci gaba a haka ba a fahimci wani abu yau gaskiya ce halin wannan shine abin da wato saƙon waɗannan ayoyin da muka karanta a yau suke ci kuma shine karatu ne abin da muka yi da Allah ba mu gadar sa kuskure kuma Allah ya عليكم السلام نعم ايه دنگانه da abin da ya shafi sallar dare ko ta nafila kuma ba ta dare ba akwai wani adadi ne na ayoyin da aka iyakance su za a rika yi a Allah ya fakara umata ya tsara من القرآن وقرنت أبن دي سوق غريقنا القرآن أبن دي سوق غريق سباشيني أبن دي سوق غريقنا أم فهي سوقه سند كي زنغرني كهدة القرآن دكا وما قصاقا كأسل درانك دك ركا آذاكي جزو بيو فاقنك ركوء نيكو قبائي حتى بتوشي إذو دربي با ta zama ta yassara sa ba shine ba ta yassara na ko su kuma da haka ma ta yassara a kusa ba a iyakancewa ba sannan wajen shi ma abin da za ka daɗe kana yi ɗin ita sallar ka ɗau lokaci mai tsawo kana yi shi ma abin da yake koma zuwa ga i me za ka iya yi manzo yake cewa in za ku yi aiki ku yi abin da kuke iya yi Allah bai kosawa da ba da lada da sakayya sai dai ku ku kosa daga yin abin da in kun yi zai ba ku lada saboda ku yi abin da za ku iya ka kada ku abin da ka fara za ka sare ka watsar ba riba in ba ka dan kai amma kuma aka samu fazar ce ka dore a kai to haka aka kusa ka dan mai dorewa mai amfani ya fi mai yawa mai yankewa an fahimta ko Allah ya sa mu dace. Alaikum salam. Shin ayan da zai magana din ma ta sanar da Qur'an. Abin da ya sauka wanda yake iya ga cewa zai tsayin shafi 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 da raka wanda kuma yake ga shafi bibi zai rika da raka wanda yake ga shafi hurhudu zai da raka magana ta ikon mafi da dama da za a iya karanta haka ba matsala da dama da za a iya wannan sallolin masu wannan tsawon ko kuma ba za a iya ba abin da iya koma gwargwadon ikon abin da waɗanda suke tafiyar da abin da suke haka abin Allah ya bashi a buɗe na ike batun du'a'ul witr da ake yi addu'a da ake Allahumma hadina fi man hadait wa atina fi man afait an je karshen sallar witr da ake ice wasu limaman in suka gama karatun sallar kafin ayi ruku'u suke yin wannan addu'a sannan sai su yi ruku'u aka dago a tafi sujjada wasu kuma sai sun yi ruku'u sun dago kafin a tafi sujjada sai su ya abin yake yadda yake daidai masu fara yin addu'ar idan sun gama karatu kafin su ruku'u shi ne daidai haka ake a addu'ar da ake ta witri amma idan witrun nazila wato addu'ar da ake yi idan wani abu ya faru mara daɗi ana addu'ar Allah ya kau da shi yanzu misali sun da aka karɓa boko haram yi kamani ko akan wannan harkar kiblat din da ake da kai kanani misali sai zaman to ake yi a sallar azhar sallar la'asar sallar magharba sallar isha ake addu'ar neman daukin Allah da kawo ƙarshen abu to wannan shi sai an yi ruku'u an dago kafa a tafi sujuda a shi shi ko bai takaita iya sallar da raba an fahimta ko ana iya yi a duk sallolin da ake na farilla ko na nafila amma wanda yake ake yi a sallar dare na witri to shi shine sai an gama yin addu'a kan a yi ruku'u ake yi an fahimta ko sai dai in liman ya manta sai da ya ruku'u dago sai ya tuna aire ba kuma ya ga addu'a nan fa da muhimmanci a yi yayi to wannan za a ce wani abu ne amma shi ko ba zai zama mai maimaituwa ba an fahimta ko Allah ya samu da ba ta farko a Hausa yake cewa tambayar ta farko batun yiwuwar a iya haɗe raka'o'in sallar witri a yi musu gama ɗaya misali ɗin raka'a uku ke so kai maimakon kai biyu kai tahiya kai sallama sannan kai ɗaya kai su ukun su gabaki ɗaya sannan ka zauna kai tahiya kai sallama wannan manzo yana yin kowanne wasu lokutan in mai ruku'a ukun ce gara ma ɗi biyu ɗi sallama ɗi ɗaya ɗi mata sallama ko kuma ya haɗa ukun gaba ɗaya ba zama sai a ƙarshe sannan ya sallama akwai sallar yake raka'a 11 hudu a jere ringis ba zama a tsakanin su sai a ƙarshe ko kuma yin hudu a jere ringis ba zama a tsakanin su sai a ƙarshe sannan sai ya uku gaba ɗaya yi musu gaba haka kenan raka'a 11 gaba ɗaya zama uku a tahiyar farko a raka'a 4 din farko tahiya ta biyu raka'a 4 na biyu tahiya ta ƙarshe an zo ƙarshen sallar da za a yi a witrin da za a yi yana yin haka in ya so kuma sai ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna ya biyu ya zauna haka zai je sai a ta ƙarshe sai ya tafi ta kaɗai an fahimta ku duk wanda aka yi ya yi yana daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ana kiransu ikhtilafu tanawwu saɓanin samfuri na ibada ba matsala ba ne duk wanda ka ɗauka kai yayi hautsinawa ne ba a cika kai an fahimta ka fara biyu sai kuma ka koma ka haɗe an fahimta amma in ka ɗauki wannan kai yayi in wannan ka ɗauka kai yayi zan ƙarasa akwai ƙarasa tambayar yawwa ƙarasa tambayar shi ne yake cewa sallar tahajjud sai lalle a masallaci za a yi ta ko kai za ka iya zama kai kayan ka a gida an fahimta ko to ita irin wannan na lokacin azumi an samu lokacin sahabbai Umar dan Khattab ya haɗa al'ummar sahabbai isa wato Ubayy bin Ka'ab cikin malamai masana al-Qur'ani ya jagoranci jama'ar sallah ba dan ba su jahilci ana iya yi a gida ba ko dan suka ce ma sallar manzo ya fara yi ran da ya fito ya jagorance su suka yi aka cika washe gari da su sake zuwa sai aka cika da ta wadda aka yi sallar aka fara da washe gari sai aka sake cika yadda cikar da aka yi a ta biyu sai manzo ya fitowa sabai suka ce mu karɓar ɗaukar tsakuwa sai mu ɗan jefa taɓa ƙofar gida garangan ya ji ana nan an tafi ake fitowa sai kuma ce yana gudun kada a tilasta a ce dole ne yin sallar tahajjudin ko asham kuma a taru a yi kuma jama'a ta kasa a samu matsala shi yasa to da ya rasu ba wannan tunanin yiwuwar a ce an tilasta saboda wahayi ya tsaya sai Umar ya ce to ku zo a haɗu ga Ubayy tunda masana al-Qur'ani ya ci gaba da jagorantar jama'a ka gane kaga sun san a lokacin suna yi a gidan shi ma manzon sallah yana rayuwar da ya fi a zo a yi a wannan taron ai ba kin yi suka yi su a gidan ba kuma yi ne ba su a yi to amma sai aka wannan cewa in za a haɗu saboda akwai hadisi da manzo yake cewa sallan mutum biyu ta fita mutum ɗaya ta mutum uku ta fita mutum biyu duk sanda adadin ya faru duk sanda Allah ya fitan haka kuma duk sanda ladan majin ibada ya fi yawa an fahimta so da haka idan mai so yi sallar nan so yake yi samu ladan da ya fi an fahimta ko kuma so yake yi abin da Allah ya fi so to ije inda za a yi dangane a haɗu a yi tariya amma in yake zuwa tsita su a gida ta yi amma dai ba don ya yi abin da ya fi ba an fahimta ko wannan shi ne abin na ƙwarai kuwa ya ce sau da muka yi in an so mai kuwa a yi biyu a yi sallama biyu a yi sallama biyu a yi sallama an ji na ƙarshe guda ɗaya a yi a yi sallama akwai wannan ta magana cewar a yi hudu sannan a yi sallama a yi hudu sannan a yi sallama a yi uku sannan a yi sallama wannan har ma in kana neman ka jagoranci mutane za ka iya wannan ko kuwa in kai kaɗai ne kake iya haka har in ka jagoranci jama'a a ita shari'a ta zo ta da al'ummar musulmi an fahimta ku saboda haka za ka iya a cikin masallaci a yi da jama'a ba sai wai in kai za ka kafe kaɗai ba ne za ka iya don su san cewar man zo ma ina yin wannan ina yin wannan an ilmantar da su sun yi akamanci a aikata na an ji magana ta sai shi tunda an magana cewa sallan mutum biyu ta fita mutum ɗaya ta uku ta fita mutum biyu to idan mutum ya zo jami'i sallah sai ita radda neman ina ta hiyar ƙarshe ita isamu to da ifara aka ta hiyar ana sallan ya sai ga wani ya zo shi kuma zai fara shi tunda bai samu ba to ɗinke mai yiwuwa ba sun kan su biyu ko su uku wanda ba samu ba ɗin komai ba samu ba ko ta hiyar ba samu ɗinke ya haɗu da su su yi da yawa tafiyar nan tasu guda ɗayan da zai yi a matsayin mai shigowa ko ya abin yi to wannan matsala ta sha bambam da wacce muka faɗa ita wannan manzo ne yake cewa ma adraktum fasallu wama fatakum fa'tu duk abin da kuka rubuta da liman da yake jagorancin jazi ku yi a yi da ku ne ƙanƙanta abin da ku in zama ne na kafan istikan barar ka zauna ka samu wannan zaman kafan ɗin da shi abin da baka samu aka ba kai ka shigo domin ya fi amsa cewar kana daga cikin wanda suka zo a kan kari jambi bi a riga an yi shi an ƙare ta ƙaffa a ƙoƙarin ka na kasauce nauyin da Allah ya ɗora maka na ibadar da yake buƙatar ka da kai sannan inda waɗanda suka zo daga bayan ka masu fahimta ne da karatu tunda kai baka samu ba kai ko ka samu tun yanzu liman ya sallama su riƙe ka a matsayin limami su su samu ladan jambi kana ka samu ƙarin adadin jama'a shi ne ya kamata a yi ba kai da ka riga ka fara ba ka tsinke ka je ka ci in kai haka kai ka ci baya an fahimta ku wannan shi ne abin da ke yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.